بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake bamu dama muka sake haduwa domin ci gaba da karatun Umdatul Fiqh na Ibn Qudama Al-Maqdisi, Allah ya masa rahama. A nan masallacin Anas bin Malik a nan Gwallaga a birnin Bauchi, yau 15 ga watan Safar shekara 1442 bayan Hijira, wanda kuma shine 3 ga watan 10 shekara ta 2020 miladiya. Babin da zamu karanta a yau, wanda shine darasi na 143, darasi na 142, shine babul ihdad, wato babin da zai mana bayani akan takaba, yadda hukuncen takaba yake. Sannan za mu karanta da babin da yake gabansa, babu nafaqatil mu'taddat. Waɗannan babuka za su koyar da mu matsalolin da suke da alaƙa da iddar matar da mijinta ya mutu. Idan ba ku manta ba, mun lissafa wannan daga cikin nau'uka na idda da Allah ya shar'anta akan mace sakamakon rabuwa da mijinta, wanda ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ake rabuwa da miji shine mutuwa. Idan mace mijinta ya mutu, to kaga ta rabu da mijin. Don haka kafin a ce ta sake komawa ta auri wani na mijin, akwai abubuwan da shari'a ta gindaya wanda mace za ta kula da su ta kiyaye na hukunce-hukunce, wanda a cikin wannan babi za mu ji abin da ya kamata mata su koya akan takaba, saboda takaba ta kunshi abubuwa da yawa da a al'ada mata suka saba yi na wahala, da kuma a al'ada mata suka saba ƙetarawa na wanda shari'a ta ce a yi, da kuma yin abin da shari'a bata sa su ba, wanda al'ada ta gurɓata wannan tsari wanda ilimi ya karantar na yadda mace za ta yi takaba. Don haka yana da kyau mata su saurara, su koyi yadda ake takaba a musulunci da kuma hukunce-hukuncensa. Sannan sai kuma babi na gaba, shi kuma da zai yi mana magana akan haƙƙin da matar da take cikin idda ke da shi akan mijinta. Kafin ta gama idda, menene da menene ta cancanta na haƙƙi da ya zama dole mutum ya samar mata, da kuma matar da take idda amma ita bata da wannan haƙƙin. To waɗannan su ne manyan babuka guda biyu waɗanda muka karkasa su cikin matsaloli har guda 12. Muna fata Allah ya mana muwafaka mu karanta daidai, mu fahimta, kuma mu yi aiki da shi. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المصنف رحمه الله: باب الإحداد، وهو واجب على المتوفى عنها زوجها، وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تقتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار، وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليه العد وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك. فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها، وإن تباعدت مضت في سفرها. والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها. باب نفقة المعتدات، وهن ثلاثة أقسام: أحدها الرجعية ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى، ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلها نفقة العدة. الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملة وإلا فلا. الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى.
نعم malam yace babul ihdad babi dangane da iddar takaba. Wa huwa wajibun ala man tuwfi anha zawjuha, iddar takaba wajibi ne akan duk matar da mijinta ya mutu. Wa huwa jitinabu zina, abinda ake nufi da shi shine mace ta guji ado. والطيب كما تبجي تراري، والكحل بالإثم تبجي كلي دتوزلي، ولبس الثياب المصبوغة للتحسين حكا كما تبجي سنية فابن دا أكريني شدو من أدو كودو من يكو. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر بايا حلتا جماعة تردتي إيماني دا الله دران الكيامة أن تحد على ميت فوق ثلاث، تيتكبا دومنجي ما من متور وني سمد قوانا أكو إلا على زوج، sai dai in wani nan da ya mutu mijinta ne to shikan za ta yi takaba arba'ata ashhurin wa ashira, wanda ya kai tsayin wata hudu da kwana goma. Wala talbasu thawban masbughan, kuma a yayin da take zaman idda ta takaba ba za ta sa tufafin da aka rine shi ba, illa thawba asbin, sai dai tufafin da aka masa rini irin rinin da ba na ado ba, kamar wani tufafi da ake ce masa thawbul asbi, wani nau'i ne na tufafi wanda ake zuwa da shi daga kasar Yaman a lokacin. Wala taktahilu, kuma mace ba za ta sa tozali ba idan tana takaba. Wala tamassu tiban, ba za ta shafa turare ba, illa idza tasalat, sai dai in wanka ne ta zo yi wankan tsarki to tana iya amfani da nubzatan min qustin aw azfar, wani dan kadan na sinadarin qusti ko azfar wanda yake kawar da wari amma baya samar da kamshi. Wa alaiha almabitu fi manziliha, ya zama dole ta rika kwana a gidanta, gidan nan da alladhi wajabat alaiha al'iddatu wa hiya sakinatun fi, gidan da iddar takabar ta same ta alhali a gidan take zaune. Idza amkana hadhalika, matukar hakan zai yiwu a gare ta. Fa in kharajat li safarin, idan mace ta fita tana hanyar yin tafiya, aw hajjin, ko ta fita da niyyar tafiya aikin hajji, fatuwufiya zaujuha, sai mijinta ya mutu alhali tana hanya bata isa ba, wa hiya qaribatun kusa take, bata dade da tafiya ba, raja'at lita'tadda fi baitiha, sai dai ta dawo ta fasa tafiyar ko ta fasa hajjin don ta yi idda a gidanta. Wa in taba'adat, amma idan ta riga ta yi nisa, madat fi safariha, to sai ta ci gaba da tafiya ta yi iddar a can. Wal mutallaqatu salasan mithluha, matar da aka sake ta saki uku, ita ma kwatankwacin mai idda ne ta takaba wajen hukunce-hukunce, illa fil i'tidali fi baitiha, in banda cewa ita ma da aka sake ta saki uku, ita dole a gidanta, ai ita wadda take yin idda ta takaba a gidanta dole za ta zauna, amma da aka sake ta saki uku ita ba za ta zauna a gidan ba, za ta tattara ta koma gidansu. An ji wannan a takaice? Babi na gaba shine babu nafaqatil mu'taddat, babin wato nafaka ko samar da ciyarwa da kulawa ga matar da take idda, wannan shine babi na biyu. Amma bari mu gama da wannan babi na farko din kafin mu je wancan, ko wannan babi kamar yadda aka ji yana karantar da mu abinda ake ce al-ihdad. Al-ihdad shine iddatul mutawaffa anha zawjuha, iddar matar da mijinta ya mutu. Kamar yadda a Hausa dama ba idda ake ce mata ba, ana ce mata takaba, to haka a Larabci ma sai ana ce masa al-ihdad. In ka ga ma kana iya faɗa da faɗi kace iddatul mutawaffa anha zawjuha, in kuma zaka takaita kace al-ihdad, kamar yadda da Hausa zaka ce iddar wadda mijinta ya mutu, kaga wannan yayi tsayi. Amma in kace takaba kowa ya gane abinda ake nufi da shi, shine taqayyudul mutawaffa, taqayyudul mar'atil mutawaffa anha zawjuha, wato macin da mijinta ya mutu ta tsaya ta dabaibayu da bi ahkamin makhsusatin li muddatin makhsusa, ta tsaya akan waɗansu hukunce-hukunce da shari'a ta dora mata zuwa wani lokaci da shari'ar ta yanke, wannan lokacin kuwa shine 14 ashurin wa 10, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa. Wannan shi ake nufi takaba. Wannan takaba din malam ya ce wajibi ne, duk matar da mijinta ya mutu idan bata yi takaba ba ta saba wa Allah, ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hukuncin Allah ne. An fahimta? In dai ba matar da mijinta, a in dai ba wadda shari'a ta dauke mata ba, wanda shari'a ta dauke mata yin takaba, su ne guda biyu. Ta farko ita ce wadda bata ma san mijin ya mutu ba, mijinta ya tafi yaki, ya tafi kasuwa, ya tafi wani abu, tana ta jira ba labarinsa wata shida, shekara guda, sai aka mata waya aka ce ai ya riga ya mutu, an riga an binne shi a yau wata shida, shikenan kaga lokaci ya wuce, yanzu ba za ta ce za ta yi qara'i ba, saboda ana kirgawa daga ranar da mijin ya mutu ne. Kaga wannan bata da laifi. Mace ta biyu ita ce wadda ta haihu, mijinta ya mutu ya barta da ciki, sai ta mutu, to ai sai ta haihu, tana haihuwa shikenan ta kaba ta kare. Lokacin da take da ciki mijin ya mutu, za ta ci gaba da yin takaba, amma tana haihuwa shikenan ta kaba ta kare. An fahimta ko? Waɗannan su ne waɗanda aka ɗauke musu takaba. Amma ban da su, to kowa in dai mijinta ya mutu, yarinya ce karama wadda ba a tare ba, babba ce wadda aka yi aure an tare ko ba a tare ba, tsohuwa ce ko ma wace ce, sai ta yi takaba. Sama'un idan ta yi kwalliya, kwalliyar dama ba za ta burge wasu ba, to sai dai ta yi takabar, tunda hukunci ne na Allah. An fahimta ko? Dalili a kansa shine Allah madaukakin sarki ya ce, wato wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 ashurin wa 10, waɗanda suke mutuwa daga cikin ku ko mazaje su bar matansu a raye, to waɗannan matan za su zauna suna jira na lokacin takaba gurgudun tsayin wata hudu da kwana goma. An fahimta? Idan ka kirga wata hudu zai baka kwana 120, kwana goma in ka hada akai ya baka kwana 130, haka dai mace za ta jira. An fahimta? Wajen kirga waɗannan kwanaki mace za ta kirga daga ranar da mijin ya mutu ne. Idan mijin ya mutu yau, to gobe sawa'un an binne shi ko ba a binne shi ba, kuna fahimta? Sawa'un ta samu labari ko abin nan, sawa'un gawar ta samu isowa ko ba ta iso ba, sawa'un an mata sallah ko ba a yi sallah wa gawar ba, ita dai kawai hukuncinta daga ranar da mijinta ya mutu za ta fara kirga gobe ɗaya, jibi biyu, kun fahimta? Idan sai bayan sati ta samu labari to za ta ɗora ne, za ta kirga daga ranar da mijin ya mutu. Ana fahimta da kyau? Ba wai daga ranar da ta samu labari ne za ta fara ba. Sannan abin zai kare ne a ranar da kwana 130 ya cika idan rana ta faɗi. Kuna fahimta? Daga rana ta faɗi na kwana 130 shikenan ta gama idda ta takaba. Ana fahimtar wannan? Sa'annan kuma ana kirga shi ne ta hanyar kwanaki ba ta hanyar kwanan wata ba. Kuna fahimta? Kada mace ta ce yau na mutu, yau mijina ya mutu 15 January, don haka aka zo 15 wani wata kenan, February, March, April, May, an gane? Shi kenan sai a ce daga lokacin ta kai wata nawa ta kara kwana goma, ba da wannan za ta yi ba, in ta yi wannan ai kwanakin ba za su tafi mata daidai ba. Za ta riƙa kirgawa da kwanaki ne. Da haka za ta iya amfani da kwanan wata ne kawai don ya taimake ta wajen lissafi, amma ba da shi za ta dogara ba. Idan aka yi kwanaki 30-30-30 a kowane wata guda hudu a jere, ka ko da wuya ai, ko ana abin nan, ko a kwanan watan arna ko a na musulunci, zai yi wahala a samu 30-30-30 a jere. Amma aka samu irin hakan a jeren, shi kenan sai ta ce 30 ya bata, an gane? Sannan kuma a ƙara kwana goma a kai. Amma dai kamar yadda na ce, mata su daina lissafi da ko waliyansu su daina lissafi da kwanan wata kaza, yau an kai kaza, a kawai a kirga a ce yau kwanansa kaza da mutuwa, shikenan. An fahimci wannan? Ana iya yin amfani da kwanan wata ne kadai idan mijin ya mutu ranar ɗaya ga watan kwanan wata na musulunci. Yanzu ba muna watan safar ba? To a ce daga ranar ɗaya ga watan safar ne mijin ya mutu. To idan wannan watan safar ɗin ya yi kwana 29, kamar yadda watan Al-Muharram da muka wuce ya yi 29, aka riƙa samun 29 suka yi sau hudu, shikenan kaga an mata -4, an yafe mata wannan tun da ranar ɗaya ga wata ne ya mutu, da shi ne za ta iya lissafi da kwanan wata. Amma koda daga biyu ga wata ne ba ruwanta da kwanan wata, saboda watan bai zo mata akan gaba ba, da kwanaki za ta kirga. Ana fahimtar wannan da kyau? Sannan koda a ce ɗaya ga wata ɗin sai na musulunci shi ne ake amfani da shi, amma wancan kwanan watan da ba na musulunci ba, na girin gori, to ba ruwan mace da shi a wajen kirga idda, sawa'un idda ce ta takaba ko idda ce ta wanda za ta yi wata uku cikakke. Ana fahimtar wannan? To malam ya ce wa huwa wajib, shi wannan jira na takaba akan mace wajibi ne. Mun faɗi ayar Al-Qur'ani da Allah ya faɗa, sannan sai kuma akwai hadisai, musamman hadisan nan guda biyu na Ummu Atiyya da hadisin Ummu Salama, waɗanda suke karantar da adunkule yadda idda takaba take. Malam ya kawo guda ɗaya shine na Ummu Atiyya. Manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam yake cewa baya halatta ga mace musulma ta yi takaba akan mutuwar wani sai dai mijinta. Idan wani ne ba mijinta ba, to ba za ta yi zaman jimami ko zaman wato menene ake ce masa ne to zaman jima'i din kenan ko tunda ba za ka kira shi ta kaba ba da ya wuce kwana uku amma in mijinta ne za ta yi wata hudu da kwana goma to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu daga cikin ka'idoji da za ta kula da su na cewa ba za ta sa kaza ba ba za ta sa kaza ba wannan hadisin shi ne hadisin ummu atiya hadisi na biyu shi ne hadisin ummu salama da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi karin bayani akan wancan cewa mace idan tana cikin yin idda ta takaba to ba za ta sa turare ba ba kuma za ta sa tufafi wanda aka rine ba na ado duk wani abu na kamshi ba za ta sa ba amma sai ya ba ta dama da cewa za ta iya sa abin da zai kawar da karni ko wari a lokacin da za ta yi tsarki musamman in ta zo yin wankan tsarki na haila sannan kuma za ta iya amfani da tufafin da yake na wanda an rina shi amma ba don ado aka rina shi ba shi yasa yace mata shi yasa yace la talbasu thauban masbughan illa thauba asb sai dai tufafin da an rine shi amma irin rinin da ake yi wa tufafin da ake ce masa thaubu asb wanda a lokacin ana zuwa da shi daga kasar Yaman ne in aka yi shi fari ne amma sai a danyi masa wani jirwaye na wanda zai rine shi amma ba rini irin na ado wanda aka saba yi a buga kaga yana da kyau yana daukan hankali ba an fahimta ko a cikin wannan karatu yanzu kafin mu fara fadan matsalolin nan ke baiwar Allah da iddar takaba ta same ki da kuma kai da iddar takaba ta samu yar uwarka ko yarka ko mahaifiyarka zaka karantar da ita takaba ta sunna a takaice abu mai sauki ne shine ka ce mata an hana ki abu hudu in banda waɗannan abubuwa guda hudu da aka hana komai ki yadda kika saba wannan yafi maka sauki da zaka gane duk macen da mijinta ya mutu sai ku gaya mata cewa daga yanzu da ya mutu nan kin fara takaba ba sai an kwana daya ko an yi kwana uku ko an zo an saka ki ko an yi miki bayani yana mutuwa automatically kin zama mai takaba kawai sai ki cire kayan jikinki na ado sai ki sa kayan da ba na ado ba shikenan kayan jikinki mai turare ki cire sai ki sa wanda ba mai turare ba an fahimta tozali da gazal da waye da foda da kika sa sai ki je ki wanke shikenan kin gama kin fara takaba kenan ba a daura niyya balantara ki ce na ai ban yi niyya ba dazu yanzu barin zauna in yi niyya niyyar ita ce farawar shikenan niyya ta shiga kuna fahimta da kyau sai ka ce mata kar ki yi abu guda hudu na farko shine kar ki ci ado duk abin da sunansa ado kar ki menene ado shine sanya tufafi mai jan hankali menene ado shine shafa wani abu mai jan hankali ko sanya wani abu mai jan hankali menene abin da ake sawa na tufafi mai jan hankali shine tufafin da daga ka gani ko da hijabi ne ma akwai tufafi da ka san wannan na ado ne akwai kuma tufafin da mace ke sawa don ta yi sallah don wane ne na ibada wanda kawai plain ne amma akwai hijabin da ka gan shi ka san wannan na ado ne banda shi ko jallabiya ce akwai ta ado akwai kuma wanda yake na zaman gida ko zane ne akwai na zaman gida akwai na ado to irin wannan na zaman gida din shine za ta yi ta yin idda ta takaba da shi ana fahimta don haka ba za ta yi ado ba na tufafi ba za ta yi ado ba na abin da ake shafawa ya hada da hoda da wani abin da za a shafa a baki ko a shafa a gira ko a shafa a kowane bangare na jiki wanda zai ja hankali ko ya nuna kwalliya ana fahimta haka kuma ba za ta sa duka wani abu na ado ba kamar abun hannu kamar zobe kamar abin da ake sawa a kafa ko a kai ko a waye ai duk waɗannan abubuwa ana sa su don ado ne to dukkan sai ta cire su ko dan kunne ko wane ne duk wani abu na ado wanda ake sawa a jiki na tufafi ko wanda ake kwalliya da shi na shafawa ko wanda ake kwalliya da shi na makalawa waɗannan duk sai ta cire kun ji abu daya ba za ta yi mai ba ado abu na biyu shine ba za ta sanya abu mai kamshi ba in nace abu mai kamshi ba dole sai turare ba turare ya shiga ciki da wanda ake shafawa da wanda ake wato sawa a jiki wanda za a sa a jikin tufafi da wanda za a sa a jiki da wanda ma za a iya sawa na turaren wuta a zo a jiki wato ya haukan jikin mutum don mutum ya yi kamshi duk ba tura duk ba kamshi ba ne ko man shafawa mai kamshi ko sabulu mai kamshi duk wani abu in dai mai sa mai kamshi ne shi abin ko yana sa a yi kamshi to mace ba za ta yi amfani da shi ba an fahimta don haka mun gama da daya mun gama da biyu menene na daya ado kowane iri na ce har da tozali yana ciki haka ne sannan mun ce kuma banda mai kamshi kamshi ma kowane iri kamshin da baya ciki shine kamshin miya daranka tana iya shakar miya mai kamshi kuma ta ci miya mai dadi waranta ci farfesun ta ba abin da ya sha mata kai an fahimci wannan na uku shine ba za ta fita ba ta je ta kwana a wani wuri a gidanta za ta rika zama kullum har lokacin da za ta gama an bayinta ba za ta fita ta je wani wuri ta kwana ba ko da kwana ɗaya ne sai dai aina a gidanta ana bayinta wannan duk abubuwan da aka hana ne muke faɗa ba za ta yi ado ba ba za ta sa abu mai kamshi ba ba za ta fita ba don ta je ta kwana wani wuri sora nawa daya ba za ta yi aure ba shikenan kuma ba za a zo neman ta da aure ba ko hirar jaga ba da zarin kadanye ana dan abin nan ba za a yi ba sai dai dan abin da bai taka kara ya karya ba waɗannan abubuwa guda hudu kun ji su sune kadai abin da aka hana a taka ba duk wani abin da baya cikin wannan da na faɗa to annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ba ko da wata tsohuwa ta zo ta hana ki kuna fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ɗaya daga cikin abubuwan da kika saba yi a rayuwarki na yau da kullum ba sai waɗannan abubuwan guda hudu bari in zaki faɗa mata ku ji saboda in aka gaya maka wanda aka hana shikenan fa sauran komi ya halatta in nace komi ina nufin komi ya halatta kuna fahimta ba za ta yi ado ba ba za ta sa abu mai kamshi ba ba za ta fita ba ta je ta kwana a wani wuri sannan kuma ba za ta yi aure ba kuma ba za a neme ta da aure ba akwai wani abu babu shi inda a takaba na musulunci yanzu bari mu dawo cewa in banda waɗannan abubuwan to sai ga mun sauran abubuwa da ta saba yi wanda shi ba haramun bane a taka ba na farko tsafta tsafta yana cikin abin da aka hana a bai aka hana kwalliya da ado tsafta daban kwalliya daban zaka ya halatta ta yi tsafta ya halatta ta rinka wanka sau 12 in tana so amma ba za ta sabulu mai kamshi ba za ta iya sa sabulu wanda ba mai kamshi ba za ta iya wanka ba sabulu za ta iya goge baki koyaushe in ta gara ma ta goge bakinta sau 12 ba wanda ya hana ta ana fahimta da kyau sannan kuma za ta iya canza kaya ba dole sai ta rika zama canza kaya tsafta ne amma ba za ta sa kayan ado ba kaga tsafta daban kulliya daban kulliya aka hana ta amma ba a hana ta mai ba tsafta an fahimta ko mun ce banda sa turare ko kuma wani abu mai kamshi wannan kuma bai hana shafa mai ba mai na basilin inda ba kamshi ko wani abu bai hana sa sabulu ko wani abun da bai da kamshi ba duk wani abun da ba mai kamshi bane ba a hana ta sanya shi a jikinta ba wanda zai kara mata lafiya ko kuma ya kara mata abin nan kiwon lafiya an fahimci wannan sannan kuma an ce kar ta fita ta je ta kwana a wani wuri wannan ya nuna cewa yawace yawacen da za ta yi a cikin gida baya ciki yawace yawacen da za ta yi a makwabta wanda suke gida guda baya ciki ba a hana ta ba an fahimta sauran fita a je wani wuri shine za mu zo daga baya za ku ji shi ana fahimta ko sannan sai kuma abu na hudu shine mun ce karta yi me karta yi aure kar kuma a daura mata aure kuma kar a zo neman ta da aure kar ka mata wasikar soyayya kuma kar ka buga mata waya ku yi waya kana ta mata abin nan ka ja mata minti 30 kana ta mata magana wanda zaka shigar da batun aure a ciki an fahimta amma gaisawa ba laifi bane sannan in ka je mata ta'aziya ta farko ka sake zuwa na biyu shi ba laifi bane ka zama sai ai ta'aziya ta biyar saboda ya nuna alama yana da register a ciki wannan ba laifi bane saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khitbatin nisa babu laifi dan abinda zaka dan nuna alamar cewa kana nan abinda Allah ya ce shine la ta'zimu uqdatan nikah kar ku yi azama akan a kulla aure ko ka fadi maganar aure illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai magana ma'ruf jama'a an fahimci wannan ko mas'ala ta farko ita ce mun dai ji cewa idda haƙƙi ne na Allah wajibi ne akan mace da mijinta ya mutu tayi ta kaba kowa ya fahimci wannan mas'ala ta biyu ita ce mace za ta zauna ne a gidanta tayi idda gidan da labarin mutuwa ya same ta lokacin tana zaune a gidan mijinta yana yin gini a wani wuri amma ba su koma ba yana gidan haya ne ba su koma gidan ba idan mijinta ya mutu ba za ta koma sabon gidan ba gidan da suke zaune wanda ya mutu ko da ba gidan sa bane in dai ba koranta za a yi ba a gidan za ta zauna kuna fahimtar wannan da kyau gidan da mijinta ya mutu lokacin tana gidan a wurin za ta zauna ta yi idda saboda hadisi na Furayatu bintu Malik labarin mutuwar mijinta ya zo mata abin bakin ciki mijinta yana da bayi sai suka gudu sai je neman su yana zuwa sai suka hada baki suka kashe shi ta samu labari sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki je ki fara idda ana fahimta ko shine ta zo ta ce masa ya Rasulullah gidan da nake ciki ba gidansa bane kuma ba abinci ba wane ne don haka zan iya komawa gidan mu Annabi ya ce zaki iya komawa sai da ta fita ta dan yaka sai ce kai dawo sai ta dace me ma kika ce ne ta ce nace maka mijina ne ya rasu kuma gidan da nake ciki ba nata bane don haka ina so in samu damar da zan koma gidan mu Annabi ya ce ban yarda ba ki zauna a gidan da mijinki ya mutu ya barki kina zaune a ciki a wurin zaki zauna hatta yablugha alkitabu ajala har lokacin da iddarki za ta cika da wannan ne sai zama shine hukunci na malaman musulunci bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Abubakar bayan Umar bayan Uthman yana cikin zamanin sa sai aka samu wata ta samu irin wannan sai ce aje a kira masa Furai'a ya suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ga musu yanda suka yi sai ce to hukunci kenan shine hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba zaki koma gidanku ba an fahimta ko mas'ala ta gaba ita ce wannan hadisi ya nuna mana cewa ya halatta mace ta yi zaman juyayi da zaman jimami na mutuwar miji ko mutuwar dan uwa ai mutuwar wani daga cikin danginta wanda wannan yana daga cikin abinda mata suna da wannan damar amma ba sa amfani da shi kina iya yin wani abu mai kama da takaba ka san mata mutuwa tafi shigan su sama da namiji wanta wanda take so mai dan kula da ita ya mutu mahaifinta ya mutu mahaifiyarta ta mutu yarta danta duk irin wannan an gane ko wani makoci wanda yake nagari ko malaminta to tana da damar da za ta yi zaman juyayi na kwana uku an fahimta ba ado ba kwalliya an gane ba za ta ci abinci mai kaza ba ita za ta tsaya ne kawai ta yi ta sallah ta yi ta addu'a ta yi ta kaza ta nuna alamar damuwa Annabi ya bata wannan daman zuwa kwana uku amma in miji ne shine ake iya wuce kwana uku in ba miji ba sai dai kwana uku kadai an fahimta kama kana iya in matar ka ta mutu sai ga mata na kwana uku ai ta samu to yawa kaga tsakanin wannan lokacin duk wanda ya bugo waya kace ba waya ba kulliya ba wane ne inda ka zo masallacin juma'a sai dai ko ka kawo afafan ranka sa ka fito a haka daga ganin ka ga alamar kana ta kaba me ya faru a ce uwar gida ce ta rasu to kaga dan wannan lokacin irin masu zuwa a zo a ce to yanzu tunda ita ta rasu bari a baka kaga lokacin da aka ce ba magana aure sai an gama kwana uku in ya so daga baya a kawo ta zo ta taya ka ku kara ta kwanakin mas'ala ta gaba ita ce an hana matar da take wato kaji malam ya ce ba za ta yi tozali ba ba za ta sanya wane ne ba kuma wa alaiha al-mabitu fi manziliha zata zauna zata rinka kwana a gidanta to wannan yana da muhimmanci ku gane mace zata ci gaba da zama a gidanta har sai an gama wannan to amma fita daga gidan ta koma ta yi idda ta takabarta a gidansu ya halatta yana iya halatta ne idan akwai lalura lalura ita ce mai hayan su ya kore ta mai gidan kaga ba yadda ta iya lalura ita ce akwai hadari a wurin in ta ci gaba da zama da mamijin ne security ta dan sun da bamiji akwai ɗan iskan gari suna iya haura mata abin nan ita kadai ce a unguwar dama ita da mijin yanzu mijin ya mutu don haka bata da tsaro wa kanta ko mutuncinta ko dukiyarta to wannan tana iya dawowa gidansu an fahimta amma in babu lalura to lalle a can za ta zauna ko in ta samu ɗan rakiyar da za ta taya ta zauna to wannan lalle sai dai ta zauna a gidan da mijinta ya barta an gane ko sannan fa'ida ta gaba ita ce fitar mace ta fita ta je kasuwa ko ta je gidan iyayenta ko ta je asibiti idan bukata ta tashi alhali tana ta kaba ya halatta eh ya halatta amma ta fita da rana idan mace yar makaranta ce mijinta ya mutu ya halatta ta ci gaba da zuwa makarantarta idan sun iya ba ta hutu to haka aka fi so sai ta zauna amma ba ta samu sauki ba ya zama mata dole ta fita ta je abinta ko ita ma'aikaciya ce suka ba ta hutu shikenan haka ake so amma ba ba ta hutu ba za ta samu matsala a wurin aikin ta ta je aiki ana fahimta ko dama tana dan kasuwanci sai ta dan yi take samun take rike tana taimakon kanta in ta bari jarin zai rushe dole sai ta je kasuwa a je nan kasuwar kauye a dan saro a dan yi waya a dan jaramta ta samu abin da take rufin asiri in ta bari zai rushe ta je kasuwar ta je take kasuwancin ta bata da yaron da zai je mata cefane sai ita da kanta dama take zuwa ko mijin yana nan ta je abinta ta je koda shopping mall ne ta je ta sayo abinta ita ne ta kiyaye ka'idojin da muka fadan nan ana fahimta me dalili shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayar da dama wa wata mace akan ta yi haka shi malam da ya rubuta wannan littafi a cikin al-mughni yace walil mu'taddatil khuruj fi hawaijiha nahara mace da take idda ya halatta ta rinka fita ga bukatunta na yau da kullum amma da rana sawa'un kanat mutallaqatan duk daya ne matar da sakin ta aka yi aw mutawaffa anha zawjuha ko wanda mijinta ya mutu ne tana ta kaba lima rawa jabirun radiyallahu anhu saboda hadisin da jabir dan abdullahi ya ruwaito Allah ya kare yarda ga jabir yace tulliqat khalati thalathan yar uwar mahaifiyata an sake ta saki uku fa kharajat tajuzzu nakhlaha sai ta fita domin ta je ta yanke abin nan dabinon ta tana da gonar dabino falaqiha rajulun fanahaha sai wani ya hadu da ita ce ke kina idan kika fito koma gida tana zuwa ita je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ga wani nan dan zamun kai ya hana ni fita ta ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ukhruji ki rika fita a binki ta juzzi nakhlaki ki je ki rinka gyara lambun dabinon ki la'allaki an tatasaddaqi minhu ba mamaki zaki wani abun alkhairi ki bada sadaka aw taf'ali khaira ko ki wani abun alkhairi je kinki je ki ci gaba da sana'arki wannan daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne wanda Imam Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito hadisi ne ya inganta don haka ya halatta mace ta fita in akwai bukata wannan inda tana da wani da zai mata ai ba zai zama dole ta je ba amma wanda ba ta da shi wanda aka ce ta je gona ballantana wanda za ta je kasuwa ko makaranta ko wurin aiki ya halatta kun fahimta amma lakinnaha la takhruju laylan da halatta ba ta fita da daddare sai dai da rana in ta je ta yi abin da za ta yi ta dawo ana fahimta wacce ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi zaman kadai ta ya dame ni akwai kawaye na a makwabta zan iya fita mu dan yi hira manzo Allah ya ce ki fita amma banda da daddare in dare ya kwata koma gidan gwa ta koma gidanta haka shikenan baka karka takurawo bace don tana ta kaba a kulle ta a ce ba fita ba a ba a ce wannan ba ya halatta za a dan fita ita ma ta dan fita ta dan gawaye ta dawo amma fitar da bata wuce kaida da zai sa a ce wannan kamar ba mai idda ba an fahimta saboda ka tuna akwai toma ba ka tuna da maganar damuwar ta cikin zuciya ba mijin kuma a ce tana zo ne ita kadai duk matan da za su zauna mata nan fa kwana 3 4 5 ne duk za a watsa a barta ita kadai to yanzu ta zauna ita kadai ka rinka tuna kuma da yadda mace take ana fahimta ba ka ta samu daman da za ta yi mukhalata da dan wadansu ta samu ta dan fita ta dan yi wane ne duk abin da ya zama bai keta da haddin shari'a ba kar mu rinka tsanantawa wannan aiki aiki ne wanda Allah ne ya sa to duk abin da ba wai Allah ya hana a ciki ba kar ka hana mace ta yi Allah ya sa mu gane fa'ida ta gaba ita ce idan mace ta fita za ta yi tafiya sai ta samu labarin mijinta ya mutu ta fasa tafiya ko aikin hajji ne ta je filin jirgi sai aka ce mijin ya mutu za a tashi to wallahi ta hakura sai bakin Allah kai mu za ta je ba wanda za ta yi asara don ta fasa tafiya amma in tafiya ta riga ta tashi ta je ta sauka a jirgin sai aka gaya mata a ba za ta zauna a jirgin ta ce ba za ta fita ba za ta koma ai wannan kan ba zai yiwu ba ta riga ta yi nisa sai ta karasa an bayinta amma in tana can sai ta kiyaye ka'idoji amma tana aikin hajji kuma sunanta mai idda babu laifi ana fahimtar wannan haka kuma tafiya za ta je makaranta za ta je aiki za ta je wani abu to sai tana hanya sai ta samu labari in ta riga ta isa ko ta yi nisa to wannan za ta iya karasawa amma in tana kusa kuma tafiyar ba ta dole ba ce sai ta dawo sai ta yi iddarta an gane wannan da kyau sannan fa'ida ta gaba ita ce wato mace da take cikin idda ta takaba ba za ta yi aure ba kuma ba za a zo neman ta da aure ba sai dai mu bayar da misali ku cire raha da muka sa a ciki in mutum ya zo yana son mace kuma mijinta ya mutu yana gani yana so ya nema ba laifi ba ne amma in ya je ya yi kamar yadda Allah ya ce illa an takunu qawlan ma'rufa Allah ji mun karanta wannan a baya kamar la tufawwitini nafsaki ko mutum ya dan nuna alamar cewa in ta gama fa yallake wallahi ka mutum yar kirki ce ai irin ki ai ba ai wane sa'a ai samun irin ki ai ba karamin jari bane Allah ya saka da alheri ya akwai damuwa ne akwai wani akwai katiya wayanki dan tura mata dan kati aga irin wannan za ta ce a ko ne wannan babu laifi duk irin wannan tura mata kati ga wata malam kuma in ta zo ta ga shiru ta mata dan gidan flashin a aiwo shinkafa a ka mata a dauki yaran a kai su makaranta kai ta hidima to wannan za ta gane cewa yana ciki wannan babu laifi amma ka zo ka ce ina son ki zan aure ki wannan shine Allah ya hana shi Allah ya ce kar ku fito fili amma ka danyi dan abin nan haka arrabtum bihi a dan nuna alamar ana nan babu laifi ko in ga bi ni zani yanda zaka yi babu na biyu shine babu nafaqatil mu'taddat kowa ya gane wannan babin mun gama da shi babin haƙƙin matar da take cikin idda ciyar da ita shine nafaka al mu'taddat jami'in na al-mu'tadda matar da take cikin idda shin menene haƙƙin ta akan mijin da ya rabu da ita wa hunna thalathatu aqsam matan da suke cikin idda sun kasu kashi uku dangane da batun ciyarwa da daukar nauyi mace ta farko ita ce ar-raji'iyya wanda aka sake ta sakin da ake iya kome a kansa wa man yumkinu zawjuha imsakaha da duk matar da mijinta yana da damar da zai iya sake dawo da ita ko ya ci gaba da zama da ita falahan nafaqatu was-sukna wannan matar tana da haƙƙin ciyarwa tana da haƙƙin samar da wurin zama ciyarwa dinnan ta hada da hadda tufatarwa domin ita matar da aka sake ta akan za a yi kome ba ta da bambanci da asalin matarka shi yasa in ka mata zihari ziharin ya tabbata an gane li'ani yana iya tabbata a kanta ila'i yana iya saboda haka tunda duk hukunce irin na sauran mata ya tabbata a kanta asalin matarka to haka kuma haƙƙin sauran mata ya tabbata a kanka ita ma haka an fahimta baka zuwa saboda ka saki wanci a cikin gidan sai ka ce to ita a daina bata abincin gidanka in ka zo dinki wa matanka ka ce banda ita a'a da yadda zaka yi wa sauran matanka haka zaka mata komi iri daya ba bambanci da sauran matanka yadda aka saba sai ran da ta gama iddarta an fahimci wannan jama'a walau aslama zawjul kafirati inda mijin mace kafira da ita matar da mijin duka kafirai ne ya riga ya sake ta tana cikin idda sai shi ya musulunta sai bar ta ita a kafirci kun gane wannan awirtat bi imra'atul muslimi ko matar musulmi ita kuma ta yi ridda ya sake ta suna musulmi sai ta yi ridda fala nafaqata lahumma wadannan mata biyun babu ciyarwa akan su saboda auren ya yanke kyat gaba daya alakar ta kare kun gane ko suna kafirai guda biyu sai shi mijin ya musulunta sai ita ta kita musulunta to kaga ba za ta ce kuma tana da haƙƙi akan sa ba in tana so ta musulunta ko kuma ita ta yi ridda ta bar shi a musulunci ana fahimta yawa idan shi ya musulunta ba ta da haƙƙi akan sa in tana so ta bi shi musulunci haka kuma ita ta yi ridda in tana so ta zauna a musulunci amma in ta yi ridda ba ta da haƙƙi kun fahimci wannan ko wa in aslamat imra'atul kafiri amma idan matar kafiri ta musulunta tana cikin idda bayan ya sake ta su biyu da ita kafirai ne sai ta musulunta ta dawo musulunci an fahimta musulunci kuma yana kokarin kiyaye haƙƙin musulmi ne waɗanda suka yarda da shi don haka sai musulunci ya tsaya mata sai a ce yanzu sai ya bata kuɗin haƙƙin ciyarwa kuna fahimta tunda ita ta musulunta in yana so ya musulunta in bai gara ba za a sa shi dole ba amma ita kuma dole ya bata haƙƙinta awirtar da zaujul muslimati ko kuma ita musulma shi musulmi sai ya ridda ya barta to riddarsa ba za ta hana shi dolensa kuma ya bata haƙƙinta ba na batun wato ciyarwa a cikin idda ana fahimtar wannan ba'da dukhuli matukar ya zama aure ne wanda har an riga an tare falaha nafaqatul idda to wannan dole sai an bata ciyarwarta ta mai idda kun ji wannan mace ta farko ita ce mace da aka sake ta sakin da ana iya kome to wajibi ne mijinta ya tabbatar da ya bata haƙƙinta na farko na asukuna wurin zama shine ɗakin da take zaune a cikin na har yanzu nata ne shi yasa Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna kar ku fitar da su a gidajen su wanda suke ciki kafin ku sake su ana fahimta ko da a ce kudin hayan ka ya kare daga yanzu ba za ka ce ta fita tunda ai ba aure a'a in dai har sakin ba saki uku bane to dole ne ka biya kudin hayar da za ta zauna har zuwa lokacin da za ta gama idda ko da idda za ta kai shekara biyu ko uku irin masu idda mai tsayi wanda muka karanta din nan haka za ka jira ka mata saki daya bayan ta haihu jiya kaga idda ba za ta kare ba sai yaushe sai ta yaye bayan shekara biyu kuma ta zo ta yi jini uku to shekara biyu da na da wata uku kaga ya kai biya kudin shekara uku haka za ka biya in ba ka so wace ka sake ta in ba ka so ka biya banza kuna fahimtar wannan sannan haka kuma za ka kawo kayan abinci irin yadda ka saba yi a lokacin da take ba ku bata ba wannan haƙƙin waye Allah ne fai dora wannan haƙƙin ba karatun fiqhu ba ne ballantana ka ce fiqhu malamai ne suka ce nan kuma ijma'in malaman musulunci ne kabba wani malamin da ya bada wata fatawa da ta saba wannan saboda Allah ne ya ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron ubangijinku Allah la tukhrijuhunna min buyutihinna kar ku kore su su fita daga gidajensu wala yakhrujna su ma kar su yadda su fita kai haramun ne ka kore ta ita kuma haramun ne ta fita illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina sai dai in tayi karuwanci waɗansu malamai sun ce ma'anar fahishatin mubayyina kenan karuwanci a fili waɗansu suka ce fahishatin mubayyina shine tayi fada da mahaifiyarka to ka kuma ai ba karamin abu bane zai jawo wannan amma don kai kun yi musu da ita ko bata da waye ko ta cika almubazzaranci da kudinka da wannan dubbe kai abin da zai sa ka kore ta ba sai fahishatin mubayyina laka fihi minallahi burhan abinda in ka je gaban Allah zaka iya ce lalle wannan alfasha ce bayyananniya amma abinda zaka yi tawili kai a fassara ka kai ka kore ta a gidan wallahi sai Allah ya kama ka ai hukunci ne na Allah ba hukuncin ka bane ba hukuncin ta bane ita matar amma idan ita ta fita don tsarin kanta shikenan sai ita ta tattara kanta ta koma gidansu to ba za ta ce kuma ka bata abinci ba kuna gane wannan magana amma idan kai ka kore ta ta ce maka Allah ya ce in zauna ka ce ba za ki zauna ba sai ta tafi to in ta ga dama sai ta kai ka kotu bayan ta gama shekara biyu da nawan nan ta gama idda sai kotu ta dora maka ka biya kudin zamanta na gidan tunda yanzu a gidansu ta zauna sai a ce ka biya kudin hayar zamanta a gidansu sannan ka biya kudin abincin da aka ciyar da ita ka biya kudin yawan sabulu da ta yi wanka da shi ka biya kudin abincin da ta ci ka biya kudin ruwan da ta sha kullum ta sha fiya wata goma amma ka lissafi duka sai ka biya saboda Allah ne ya dora maka sai ka ciyar sai ka zaunar da ita kuma sai ka tufatar da ita a cikin shekara biyu dinki nawa ya kamata a ce ka mata duk sai an maka lissafi sai ka biya mata ba su gane wannan haƙin bane shi yasa su ma ba sa daga hankali akai to amma da yawa daga cikin matan saboda jahilci ma ko ka ce ta zauna ba za ta zauna ba wannan kuma rashin kangado ne wai saboda ranta ya baci a ranar ma ba za ta kwana gidan ba karfe 12 dare ta ci za ta tafi ya riga ta ce ni me zan zauna a gidan me zan yi da abincin sa to Allah ne ya ce ki zauna kuma ki ci wannan abinci in kin cikin ci blues kuma in kin yi kin tashi kin tafi kai ka cuci kanki sannan matar da ta fita ta ki zama a gidan ta je to ba za ta ce kuma ba ta kudin abinci ba sai dai in tana da ciki ne a ba ta kudin shayar da cikin amma don ita kanta in tana so ta zauna a gida ta ci kuna fahimta sannan ba za ta je gidan su kuma ta ce akwai wani haƙi da ya kamata a bata ba wani haƙi in kika tafi in kina son haƙin ki ki zauna kuma ki ce Allah ne ya ce in zauna kuma wallahi na zauna Allah ya kyauta sannan mala ya ce athani kashi na biyu cikin matan da aka sake su dangane da suna da haƙin ciyarwa ko ba sa da su shine alba'in wanda aka mata saki na gaba daya wanda ba kome fil hayati amma wanda an rabu da ita akwai yana da ransa dukan su biyu suna da rai ba na wanda mijinta ya mutu ba bitalaqin saki ne aka yi au faskhin ko kuma auren ne ya rushe aure ya rushe saboda ko kul'i aka yi ko kuma aure ya rushe saboda auren dama bai yi ba don haka sai aka raba fala sukna laha bihal wannan bata da wani haƙi na zama an fahimta ko bata da haƙin komai akan ta idan dai ka sake ta saki uku ne ta koma gidansu kuma ba za a ciyar da ita ba ba za a bata kuɗin sabulu ba ba za a bata komai ba tunda an riga magana ta ƙare ba za a iya komai da ita ba haka kuma wanda aka yi hul'i haka kuma wanda aka gano auren bai yi ba aka raba shi ma wannan duk magana ta ƙare ba komai akan ka kuna fahimta wala han nafaqatu in kanat hamilan za a bata ciyarwa ne kadai idan tana da ciki amma ba za a bata wurin zama ba shi ma ciyarwar za a bayar ba saboda ita bane saboda dan ne tunda akwai ciki wa illa idan bata da ciki falato ba komai akan ta sai dai ku yi sallama ta tattara ta tafi haƙin da yake kanka kadai shine ka bata mutu'atul talaq shine dan ihsani nan da ake bawa matar da aka saka alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaru gurgudun halinka gurgudun abinda zaka bata abin ci wannan bace ta biyu duk wanda aka sake ta saki uku da wanda aka sake ta sakin da ba komai kaman na kul'i to waɗannan su ba haƙi akan ka na komai ta tafi kenan kuna fahimta ta ita ce wanda aka sake ta za a turo a kwashe kaya a yau amma in ba irin wannan ba to duk wanda aka sake ta saki ɗaya ko biyu wanda akwai kome kar a kwashe kaya kuma kar ta tafi kuma bai halatta ta rika fita ba sai da izinin sa ba tunda har yanzu ita matarsa ce kar ki ce don an sake ki za ki je inda ke gara ma a'a ai in an sake ki sai ki ce to ina so in je gida sai ce ba za ki je ba kuma bai halatta ki je ba to ai ka sake ni eh ki yi waya mana ki faɗa na sake ki amma fita ba za ki ba ko ba ki sai ki fita ba kuna fahimta yawa miji har yanzu yana da haƙƙi tunda Allah ya ce ciyar Allah ya ce tufatar to kuma sai a ce kuma a hana shi kuma damar da zai control dinki sai wanda ya ga dama ya shigo gidan sannan ke ma sai ya ga dama ki fita a gidan sannan abu na uku na ƙarshe shine allati tuwfiya anha zawjuha wadda mijinta ya mutu wannan kan fala nafaqata laha wala sukuna ba ciyarwa kuma ba wurin zama akan mijin da ya mutu a to in ba ka ba wa zai biya mata idan mijinta ya riga ya mutu to ba a dora ma ƴan uwan mijinta cewa dole su ciyar da ita ba ana fahimta ba a dora ma ƴan uwan mijinta dole su bata gidan da wato abin nan ba a dora ma ƴan uwanta akan cewa ƴan uwan mijinta akan cewa dole su biya kudin haya ba idan mijin ya biya za ta ci gaba da zama amma in aka zo aka ce a kore ta to ba za a dora ma ƴan uwan a ce dole ku biya ba sai dai in su don ihsani suka biya to nan sai ta koma gidansu kun gane kamar yadda muka fadada su ita ce matar da mijinta ya mutu wannan akwai sabanin malamai kashi biyu waɗansu malamai suka ce akwai akwai ciyarwa akan akanta idan tana da ciki, an fahimta, idan tana da ciki to dole wannan cikin ya jawo cewa sai an bata wurin zama kuma sai an ciyar da ita. Waɗansu malamai suka ce a banda wurin zama ta koma ta je ta yi idda inda ya sawwaka ta takaba, amma ciyarwa dole a ciyar da ita don ɗan cikinta, an fahimta. Suka ce saboda waccan ayar wa in kunna ulati hamlin, kamar yadda aka dora wa matar da aka sake ta saki uku ita ma sai an ciyar da ita. To amma waɗansu malamai suka ce a'a, akwai bambanci tsakanin wanda aka sake ta saki uku tana da ciki da wanda mijinta ya mutu. Wanda aka sake ta saki uku tana da ciki, ai uban yaron yana nan kuma shine dama zai ci da yaron, sai aka ce ci gaba da ci da shi. Amma wannan uban yaron baya nan, wannan kudin da uban ya bari yanzu kuma na waye? Na magada ne, don haka da wani kudin za a ciyar. In dai yaro yana cikin ciki, to dama aka zo raba gado, ai har da shi a cikin gadon, to daga cikin kudinsa da aka bar masa shi za a ciyar da shi. Idan an rasa waɗanda za su ɗauki nauyinsa kenan. To alhali kuma kun san ai yaron aka haife shi waliyinsa shi zai ciyar da shi, ai wan uban ko ɗan uwan uban ko kakansa. An gane? To kaga waɗannan su za su biya kuɗin ciyar da yaron, amma ba za a ɗauka daga cikin kuɗin gado a riƙe matar da take ta kaba ba. Wannan mun taɓa yin bayani a kan shi. Ba laifi ba ne idan miji ya mutu, abincin da ya bari a store su yi amfani da shi, su fara riƙe kansu da sauransu. Amma daga baya in wannan saboda wanda ya ajiye a store, dama na waye? Nasu ne, dama ya ba su, wannan sai su ci gaba da ci. Amma ba za a ɗauki kuɗin gado ana ɗauka su suna ci saboda sai ta gama ta kaba kafin a zo magana ba. In aka zo ta riƙa ci daga ciki, to randa aka gama ta kaba, in aka zo raba gado sai ta ce a yi lissafin kuɗi kaza wanda ta cire ta riƙa sayan abinci, sai a cire daga cikin kuɗinta. Jama'a an fahimta? Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.